الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتهى عند الإمام الطحاوي يكتب: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، والميثاق القوري. نسي وذا أبوتا والله سبحانه وتعالى في كدي إدن أنزو دنيا الذي أخذه الله تعالى وند ألا يكرفيه من آدم دقى النبي آدم عليه السلام وذريته دزوريا حق قتيان sun kafin su zo duniya, Ubangiji ta ya ɗauki alƙawari da su, sun ce za su bauta masa, sun tabbatar da wannan, sun yi shaida. Wannan misak wanda Ubangiji ta ala ya yi da halittansa, wanda Ubangiji ta ala ba da labarinsa a cikin Alƙur'ani, shi ne wanda lokacin da zuriyar annabi Adam alaihi salam suna alamu zar, ma'ana ba halitta su ba wannan lokacin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafa bayan annabi Adam alaihi salam duk zuriyarsa gaba ɗaya suka fito, sannan ya shaida musu cewa shi ne mahalittinsu kuma shi ne wanda ya cancanta a bauta masa. Sun shaida da haka suka ce, iya sun shaida sun kafin su zo duniya. Wannan shi ne wanda Ubangiji ta'ala ke cewa: wa'iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati in kunna an hadha ghafilin أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتخلفنا بما فعل المفسدون. أبنجي تعالى يتكتنا كوكا أمبتي دوكا تند أبنجي جنكا يتو القواري دقا يائن آدم يائن النبي آدم عليه السلام يتو القواري من ظهورهم تباين كو تباين النبي آدم عليه السلام yadda alƙawarin zuriyarsa wa ashhadahum ya shaida musu ala anfusihim akan kansu ya kafa musu hujja alastu birabbikum ni ba ni ne mahalicinku wanda ya cancanta ku bautawa ba in kun zo duniya qalu bala suka ce haka al'amarin yake shahidna mun shaida da haka ne wannan kamar yadda ya tabbata a wasu hadisai ingantattu da kuma maganganun Abdullahi bin Abbas Ubangiji ta'ala ya shafa bayan annabi Adam ne sai zuriyan suka yi ta fitowa. Ubangiji ta'ala ya yi haka ya ce: an taqulu yawmal qiyamati in kunna an hadha ghafilin, domin kada ku zo ranar alkiyama ku ce mu ba mu san da wannan maganan ba, ba mu san cewa Allah shi ne kawai ya cancanci a bauta masa ba, shi yasa tun kafin su zo duniya aka shaida musu kuma suka shaida. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكما كنت موفا إيا يمني سكا يشركا سنكا في مزو دنيا وكنا ذرية من بعده سيموكا زما ذرية يعني باين سما سبين أبن سكا فهو داكا باليك مباني لكن إيا يمني سموكا سامو سنا شركا سيسا مكين شركا أفتفلكنا بما فعل المبتلون نزو منجدي ذاكا هلا كردمون da abin da masu ɓarna suka aikata su ne iyayenmu domin mu koyi kawai muka yi. Ubangiji ta'ala don kar su zo su kafa wannan hujjan, Ubangiji ta'ala ya ɗauki alƙawari tun kafin su zo duniya a bisa cewa za su bauta masa. Ya tabbata hadisi ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: inna allaha akhadha almithaqa min zuhuri adam alaihi salam bina amani يعني عرفة فأخرج من سده كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يتوبان تعالى يا كربي القواري daga bayan annabi Adam alƙawarin zuriyarsa ana aman yana nufin arafa ya fitar da dukkan zuriyar annabi Adam alaihi salam daga tsotsonsa wanda ya kaddara zai halice su sannan ya ɗaiɗe ta su ya watsa su a gabansa ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ya musu magana gaba da gaba yace alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane ban kasance ni ne na halice ku na cancanta a bautawa ba qalu bala shahinna sai suka ce mun shaida kowa ya tabbatar da wannan kafin ya zo duniya kafin a halice shi sai dai babu wani mutum ɗaya da zai iya tina wannan amma dai dole ka yi imani da hakan kuma hakan in ya tabbata tun kafin a halice ka ubangiji ta'ala ya ka ɗauka masa alƙawari in ka zo duniya za ka bauta masa to da wannan ne Ibn Hazm al-Zahiri yake cewa an halicci rayuka kafin jikin mutum kule katil arwahu qabla al-ajsa shi akan haka yake amma mafi yawan malamai suka ce a ubangiji ta'ala yana da iko akan komai zai iya suranta rayuka din na mutane ya yi magana da su su karɓi wannan shaidan daga ba kuma ya ƙarƙartar da su ba sai ya halicce su a ce suna nan sai an halicci jikinsu kuma daga ba a zo a sa su a cikin jiki ba da ne yadda galibi dalilai suke nuna wa ubangiji ta'ala sai halicci mutum ya halicci ransa ya sa masa ainihin ran a cikin gangan jikinsa to wannan ubangiji ta'ala ya yi haka domin kama ɗan adam da hujja idan bai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba shi yasa ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به قال يقول نعم قال فيقول قد أردت منك أحوان من ذلك قد أكفت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي وبنجل سبحانه وتعالى ذي بيع وطموتا إذن أن يتاكي القيامة إجمع ذن الله صلى الله عليه وسلم sai ce masa a ra'aita laukana laka ma alal ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi da ce duk duniyan nan mallakanka ne arzikin da yake duniyan nan a ce an mallaka maka shi za ka iya ba da shi domin ka fanshi kanka daga azaban Allah da dan wuta sai ce na'am zan iya duk abin da ya mallaka na duniya sai ce zai iya ba da shi shi zai kuɓuta daga azaban wutar jahannama to sai ubangiji ta'ala ya ce masa qad aradtu minka ahwana min dhalik na nemi abun da bai kai wannan ba daga wurin ka qad akastu alayka fi dhari adama na dau alqawri da kai tun kana tsotson annabi adam alayhi salam alla tushrika bi shay'a kada kai mini shirka alqawrin da muka yi da kai kenan kafin ka zo duniya ka zo duniya fa abaita illa an tushrika bi sai ka ki kai da kace kai sai kai mini shirka kenan bai cika wannan alƙawarin ba to wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da hujjoji daban-daban da yake kama bayinsa idan sun ƙi su masa tauhidi ko su bauta masa shi kaɗai wannan hujjar kawai ta isa ubangiji ta'ala ya kama mutane da shi amma Allah bai bar wannan hujjar ta zama ita kaɗai ita ce wacce za a kama mutum da ita ba saboda mutum ba zai iya tunawa da wannan hujjar ba da zai iya tunawa da ita ba amma dai akwai fikiran a jikinsa za a haife shi a jikinsa akwai fikiran na karɓan addinin musulunci to amma ɗan adam mai mantuwa ne ba wanda zai iya tuna wannan alƙawari to sai ubangiji ta'ala sai ya aiko manzonni su tuna maka idan ka manta da wancan to ba za ka manta da aiken da aka yi wa manzonni ba saboda haka za a kama ka da wancan in ba ka yi ba sannan kuma za a kama ka da me aiken da ubangiji ta'ala ya yi ta hanyar manzoninsa cewa su tuna maka wannan alƙawari ne tare da kuma cewa akwai fitira a jikinka wanda ubangiji ta'ala ya halicce ka da ita na imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaga abubuwa guda uku kenan ga alƙawarin da ka ɗauka ga fitira ɗabi'a a jikinka an halicce ka akan fitira in ka zo za ka bauta wa Allah sannan kuma ga ainihin manzonin da aka turo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludin yuladu ala alfitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjasani kowa ana haifansa akan fikira ta addinin musulunci akan addini in ya zo Allah zai bautawa to sai baba iyayen sa in Yahudawa ne sai su mai da shi ba Yahudi, idan Nasara ne su mai da shi ba Nasare, idan kuma Majusawa ne masu bautan wuta ko masu bautan mala'iku sai su mai da shi mai bautan wani abu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. To saboda haka akwai fi'ira a jikin mutum ta karban addinin musulunci, amma duk da haka Ubangiji ta'ala bai bar shi da wa'innan hujjojin guda biyu kawai ba, da alƙawarin da ya ɗauka da fitiran jikinsa, sai ya aiko masa kuma da manzanni, kamar yadda yake rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul, ya aiko manzanni masu gargaɗi masu albishir domin kada ya kasance mutane suna da hujja bayan manzanni. Idan ba a aiko musu manzanni ba su ce ai su sun yi shirka ne saboda ba wanda ya zo tuna musu wannan alƙawarin sun manta da shi, to Ubangiji ta'ala sai ya aiko musu manzanni, kuma Ubangiji ta'ala bai zai azabtar da su ba har sai ya aika musu manzanni saboda adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar da yake wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ba za mu azabtar da mutane ba sai mun aiko musu da manzo. Ga alƙawarin, ga fitira, amma ita ne kawai bata kai Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da kai ba. Shikenan sai ya zamana mutumin da ya zo a fatara lokacin zamanin fatara, zamanin da ba manzo kuma addinin annabin ba ya lalace babu shi, Allah ba zai kama shi ba. Ko kuma wanda yake can wani waje ƙarshen duniya da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta je masa ba, shi ba da labarin addinin musulunci, to in ya mutu Allah ba zai kama shi don me yasa bai addinin musulunci ba, sai in da'awar ta isa masa bulugu da'awa, da'awar addini, da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma bayan wa'innan hujjojin mutum ba da wata hujja, ga alƙawari, ga fitira, ga manzanni sun zo sun kawo aiki, ba ka da daman ka ce a'a aini na samu iyayena suna wani addini saboda haka ni addinin iyayena na bi. Idan kai haka babu shakka ba ka da hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, idan iyaye shiryayyu ne addini na gaskiya suke yi, sai mutum ya bi addinin iyayensa, kamar a ce musulmi ne, shikenan da ba ka taso cikin musulunci iyayenka musulmi ne ka bi addininsu, wannan addini na gaskiya babu wani iskari, kamar yadda galibin mu haka muka waye gari kasancewar iyayenmu musulmi ne sai muka waye gari muka zama a cikin musulunci, ba a sha wahala kafin mu karɓi addinin musulunci ba, dama mun tashi a haka iyayenmu sun tada mu akan haka. To idan iyayen na gari ne sai a bi abin da suke yi, domin shiriyan dama ake nema, kamar annabi Yusuf alaihi salam yake wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub, na bi addinin iyayena annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub, kaga in dai iyaye irin wa'annan iyayen ne to shikenan sai zama za ka iya bin addinin su domin addinin gaskiya suke yi. Amma in iyayen ba irin su bane, addini na ƙarna suke yi, shirka suke wa Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ba zai zama hujja ba. Idan mutum ya shirka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azabtar da shi, kamar yadda mushrikan Makka suke ainihin kafa dalili da ainihin iyayensu, idan an ce su yi imani da Allah ya ce a'a mu ba mu san wannan ba, ga abin da muka samu iyayenmu suke yi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, idan aka ce musu ku bi alqur'ani ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su ce a'a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu suna a kanka, irin addini iyaye da kakannin shi za mu bi, to kuma iyaye da kakannin fatattu ne, shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, yanzu za su bi iyayensu ko da iyayensu ba sa hankaltan komai, wa la yahtaduna ba sa kan shiriya, ko da iyayen fatattu ne za su bi, ai iyaye idan suka zama shiryayyu sai a bi addininsu, sai a bi hanyarsu, amma idan suka zama fatattu ba za a bi addininsu ba, ba za a bi ainihin tafarkinsu ba. To wannan alƙawarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi daga zuriyan annabi Adam alaihi salam, kuma dole ne a yi imani da shi. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce a abin nan, Imamu Bahawi ya ce wa kad alima Allahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulu aljanna wa adada man yadkhulu an-nara jumlatan wahidatan fala yazdadu fi dhalika al-adadu wa la yanqusu minhu. Wa kad alima Allahu ta'ala, hakika Ubangiji ta'ala ya sani, fi ma lam yazal tuntini ba wai yanzu bane, tuntuni adada man yadkhulu aljanna, adadin wanda za su shiga aljanna. Tuntuni Allah ya sani, tun kan ya halitti mutane, kan ya halitti aljanna, ya san adadin wanda za su shiga aljanna mutum nawa ne. Saboda inna Allaha bi kulli shay'in alim, Allah masani ne akan komai. Wa adada man yadkhulu an-nara, kuma Ubangiji Ta'ala ya san adadin wanda za su shiga wuta. Jumlatan wahidatan, jumla ɗaya, babu wani kenan ko kwaya ɗaya da zai koya wa Allah da zai san hukuncin aljanna zai tafi ko wuta zai tafi ba, sai daga baya. A wannan ilimi ɗan adam ne, kai yanzu kai kanka ma baka san ina za ka tafi ba, ballantana ɗan uwanka. Baka san ma rayuwarka ma ya za ta zama ƙarshenta ba, ballantana lahiranka. To amma Ubangiji Ta'ala shi ba abin da yake ɓuya masa. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu. Abin da ya faruwa ba ya sani, abin da yake faruwa yanzu da abin da zai kasance nan gaba da abin da zai kasance ba ma Ubangiji Ta'ala ya san shi, kuma inda zai kasance yaya zai zama Ubangiji Ta'ala ya sani. Saboda haka shi ya halitta halittar nan gaba ɗaya, kowa kafin ya halitta shi Ubangiji Ta'ala ya san zai halitta shi, kuma ya san ɗan aljanna ne ko ɗan wuta, ba abin da yake ɓuya masa. Yace fala yazdadu fi zalika al'adadu, adadin baya karuwa fi zalika a cikin wannan, wala yanqusu minhu, kuma baya raguwa daga wajensa. Ma'ana iya adadin da za su shiga aljanna wanda Allah ya sani ba za su karu ba, kuma ba za su ragu ba. Iya adadin da za su shiga wuta wanda Ubangiji Ta'ala ya san za su shiga wuta, ba za su datsu ba, ba za su ragu ba. Wannan kamar da muka yi bayani akan imani da kaddara ko haka al'amarin yake. Sai dai takardun da suke hannun mala'iku za su iya canjawa. Su mala'iku ne ba su sani ba. Sai ga shi an rubuta a takardun da suke hannun mala'iku mutum ɗan wuta ne, sai ya yi ta ibada a wata Ramadana ko ya yi ta kyautata wa iyayensa, ko Ubangiji Ta'ala ya ƴanta shi daga wutan, sai ya zama me, sai ya zama ɗan aljanna. To su mala'iku ne ba su sani ba, amma Ubangiji Ta'ala tuntune shi a wurin sa lauhin mahfuz, dama can ya san za su yi wannan aikin a ƴanta su kuma su shiga aljanna. Ya san ƙarshe su waye za su shiga aljanna, su waye ne za su shiga wuta. Subhanahu wa ta'ala, saboda iliminsa, kad ahada bi kulli shay'in ilma, ya kewaye kowane abu da ilimi, ba abin da bai sani ba na halittansa. Sannan yace wa kadhalika af'aluhum fi ma 'alima minhu, haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san ayyukan bayinsa, ya san ayyukan bayinsa, fi ma 'alima minhum an yaf'aluhu, cikin abin da ya sani za su aikata shi, irin wannan aikin da su. Ya san waye dan aljanna, ya san waye dan wuta, kuma kowa in ya zo duniya aikin ƴan aljanna zai ko aikin ƴan wuta, Ubangiji Ta'ala ya san wannan, ba abin da yake ɓuya masa. Wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu, kowanne ana kore shi da abin da aka halitte shi da shi. Kowa da kowa, dan aljanna sai ka ga yana aikin ƴan aljanna, dan wuta kuma sai ka ga yana aikin ƴan wuta. Dan aljanna duk aikin da zai shigar da aljanna shi yake, sai zai shiga aljanna. Dan wuta kuma sai kaga aikin ɗan wuta yake yi, a ƙarshe zai shiga wuta. To Ubangiji Ta'ala ya riga ya sani. Wal a'malu bil khawatim, ayyuka da ƙarshe ne ake lura da su, ba wai farkon rayuwar mutum ba, yaya ya cika, yaya ƙarshensa ya zama, da shi ake hukunci. Idan ƙarshensa ya cika da aikin ƴan aljanna, mutumin kirki bawan Allah shi kenan ɗan aljanna ne, ya cika da imani. Ko da farkonsa fasadi ya yi, idan ƙarshensa aikin ƴan wuta ya cika ba da imani ba da shirka, ko da aikin da zai wadata masa shiga wuta, shi kenan ɗan wuta ne. Ko da farkonsa ya zama mutumin kirki. Innamal a'malu bil khawatim, wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Bukhari ya rawaito. Ayyuka da ainihin cikawa ake kula da su, ba wai farkon al'amarin mutum ba, yaya ƙarshen zai zama. Ake sa mutum ne yana cikin tashin hankali. Idan ka san halin da kake ciki yanzu, kai mumini ne, to ƙarshensa kuma ya za ka zama. Shi yasa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala dini, ko Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini, ya Allah mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan addu'ar, yaya kai dole ne ka dinga addu'a Allah ya tabbatar da kai akan addinin musulunci, domin baka san ƙarshenka yaya zai zama ba. Sai yasa ka ga ba a alfahari da shari'a. Ubangiji Ta'ala ya ce wala tuzakku anfusakum, kada ku tsarkake kawunanku, ka ce kai bawan Allah ne, mutumin kirki, to ka san yadda ƙarshenka zai zama ne. me sabon Allah tausayin sa zaka ji, kana masa addu'a Allah ya kiyaye shi, amma ba za ka nuna masa Isa cewa kai mumini ne bawan Allah, kana masa alfari, kana tsarkake kanka, kai ne wane ba, a'a, ai baka san karshen ka yaje zama ba, kuma ba dabaran ka bane ba, wayon ka bane yasa ka zama mumini bawan Allah ba. Saboda haka Ubangiji Ta'ala sai ya kashe ji ga wannan, sai dai ka zama bainal khawfi war raja'i, tsakanin kaunar rahmar Allah da kuma tsoron azabar Allah, don al'amura suna jujjuyawa, dare da rana suna jujjuyawa. Amma sai kai ta ibada, kana addu'a, kana roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan imaninka. Yace wasa'idu man sa'ida bi qada'i llahi, mai arziki shine wanda ya azurta da hukuncin Allah subhanahu wataala, wanda Allah ya kaddara masa cewa dan aljanna ne, to shine zai zama dan aljanna. Wanda Allah ya rubuta shine arzikin lahira ne, sai zama mai arzikin lahira. Washaqiyu man shaqiya bi qada'i llah, shi kuma matsiyaci shine wanda ya tsiyata da hukuncin Allah, wanda Allah ya kaddara masa dan wuta ne shine zai tafi wuta, ba wanda ya sai tura shi wutan in Ubangiji Ta'ala zai kaddara masa ma. To saboda haka mutum ya nemi Allah Ta'ala ya kaddara masa mai kyau, ya yi ta addu'a Ubangiji Ta'ala ya kasa ya sa shi ya zama sa'idi mai arzikin lahira dan aljanna, ba shaqi matsiyacin lahira dan wuta ba. Yasa yana daga cikin addu'an Sayyidina Umar, Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktub li sa'ida, ya Allah in ka kasance ka rubuta ni marar arziki dan wuta, Allah ka shafe ka rubuta ni dan aljanna. Ina wannan addu'a ne. Wa'innan nasoshin da makamantansu, akwai hadisai da yawa da aka ruwaito a kan wani, daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min nafsin manfusatin illa qad kataba Allahu makanaha min aljannati wan nar wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani rai da aka halitta face Ubangiji Ta'ala ya rubuta wurin zamansa a wuta da aljanna. Aljanna yana da kujerar zamansa, a wuta ma yana da shi. Yasa idan ka amsa tambayoyin kabari, sai a nuna maka cewa da ga wurin zamanka na wuta, amma yanzu Allah ya canja maka ga inda za ka tafi aljanna. Fa yarahuma jami'an, kamar yadda ya zo a hadisi, ya ga wurin zamansa na aljanna, ya ga wurin zamansa na wuta. To mun yi tala ya riga rubuta. Sannan kuma Allah ya rubuta mutum dan wutan ne ko dan aljanna, wuta zai tafi ko aljanna zai tafi. Wannan duka saboda kamala na ilimin Allah subhanahu wataala. Ilimin Allah ba ilimin ba irin na dan adam bane. Duk yanda ka tsaya da tarbiyyar yaronka, baka san zai zama mutumin kirki ba ko ba zai zama ba. Amma ban yi tala ki ya san halittar sa ya da su zama. Saboda ilimin sa ba irin na dan adam bane. Ilimin sa har abu nan gaibu ma Ubangiji Ta'ala ya sani. To shikenan da manzala ta sura ya faɗi wannan cewa an rubuta yan aljanna, rubuta yan wuta. Sai sahabbai suka ce, qalu ya rasulullah fasima al'amal afala namkutu fanadau al'amal aw tariwa an fasima ya'malu al'amilun. Ya rasulullah, to me yasa za mu yi ta ibada, ba za mu zauna mu daina ibada ba mu dogara da wannan rubutun da aka yi? Ya rasulullah, me yasa masu ibada suke yin ibada in dai an riga an rubuta dan aljanna, an rubuta dan wuta? Mu dogara man kawai da wannan sai mu je da ibada? Haka sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce, a'a, ai imadu fa kullum yasaru lima kulika, idan ku tabbata wa Allah ku masa da'a, kowanne an fure shi da abin da aka halitta shi da shi. Dan wuta ka ga yana aikin dan wuta, dan aljanna ka ga yana aikin dan aljanna. Sai ce, amma ahlu sa'adati fayasiruna ila amali ahli sa'ada wa amma ahlu ash-shaqawati fayasiruna ila amali ahli ash-shaqawa. Yan aljanna za ka suna aikin yan aljanna, yan wuta kuma za ka ga suna aikin yan wuta. Kenan idan mutum ka ga yana aiki irin na yan aljanna, alaman dan aljanna ne. Sai dai yanke ne ba za ka yi ba, don ba za ka san karshen sa ya zai zama ba. Idan mutum yana aikin yan wuta, to alaman dan wuta ne. Sai dai ba za ka yi yanke cewa dan wutan mai, don baka san karshen sa kuma ya zai zama ba. Saboda innamal a'malu bil khawatim, karshen shi ne abin lura ba wai farkon ba. Sannan a wani hadisi dai ingantacce, hadisi mashahuri, wani yana cikin arba'una hadisi, manzo Allah ta sama ce inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma ba'da zalika alaqatan thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik za halittu mutum ana tattara halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana maniyyi sannan bayan kwana 40 sai ya zama jini gudan jini bayan kwana 40 sai ya zama tsoka 40 guda uku sannan bayan ya zama tsokan sai a aiko masa da mala'ika ya busa masa rai sannan a umarci mala'ikan ya rubuta arba kalma kalmomi guda hudu a rubuta arzikinsa duk abin da zai samu a duniya daga farko har ƙarshe za a rubuta sannan a rubuta ajalinsa kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sekon nawa zai yi duk za a rubuta sannan a rubuta aikin da zai yi a duniya wanda irin aiki ne irin ne wuta ne ko ne yan aljanna sannan sai a rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna wannan abubuwa guda hudu za a rubuta su tun lokacin yana cikin mahaifiyarsa za a sa mala'iku su rubuta to karshen hadisi sai ce wallahi wallahi abin nan wallahi alladhi la ilaha illa huwa إن أعدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراعا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أعدكم لا يعمل بأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يتي مزالة سنعت والله نارا إدعال إنك يكيني تأيتي تأيتي إلي نيان الجنة في هذا ما تكاني سدى الجنة bai wuce taki ɗaya ba ko zira'i ɗaya shi kenan sai aiki irin na yan wuta sai shiga wuta wani kuma zai ta aikin yan wuta takin yan wuta sai tsakaninsa da wutan bai wuce zira'i ba shi kenan sai aiki na yan aljanna sai shiga aljanna ɗin wannan shine innamal a'malu bil khawatim to amma rahama ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ibn rajab alhamdulillah yake faɗa cikin jami'ul ulum wal hikam yace yana da wuya kaga mutum ya taso bawan Allah mutumin kirki tun yana matashi ibada yake yi a ƙarshe rayuwarsa kuma ya zama yana aiki irin ne mutum ya cika babu imani ko ya cika da munanan ayyuka yana da wahala din ya ka iya nunawa kai kai tunaninka a ce mutum bawan Allah mutumin kirki haka ya taso cikin ibada da imani sai a ƙarshe rayuwarsa kuma sai ya zama mutumin banza ya mutu a haka ko ya yi ridda ya bar addinin musulunci kaɗan ne a cikin al'umma amma da yawa ana samu wanda zai taso mutumin banza ba a sharari sabon Allah ko taina amma ƙarshen rayuwarsa kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai cika da imani ya cika da kyawun ayyuka kaga farko yana aiki yan wuta ƙarshe ya aiki yan aljanna ya shiga aljanna wannan dukkanin sa rahama ne na Ubangiji subhanahu wataala to wannan shine zai sassauta tsoron da yake cikin wannan hadisi idan ya zama na kaga bawan Allah mutumin kirki tun farko al'amarinka to za ka tafi akan hakan insha Allah saboda idan abun nan man shabba ala shay in shabba alai ko wanda ya taso akan abu to zai furfura akan abu in aikin kirki ne ko kuma aikin banza amma mai aikin banza da yawa za ka ga ya tuba ya koma zuwa ga Allah wani ma duniya ne za ta goge shi sai ka ga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ذاك ساموني ينا أيكي إرن أيكي ين الجنة أجنين إدن متاني واني باهم ألا نموتو من كريكي وما كما دن متاني وانا كما لنسو كسي وانا جيسينا مغانا أكم منافقين منافقي سيكا غا ظاهري باهم ألا نموتو ina ta ibada a sai abun duk ba don Allah yake ba shi ke na ƙarshe sai ka ga ya shiga wuta mutane suna ganin sa mutumin kirki ko ko musulmi amma mai riya wanda aikinsa ba don Allah yake ba a zahiri bawan Allah ne ga ibada ga taimakon jama'a ga nuna cewa shi waliyin Allah ne amma kuma dan wuta ne saboda babu ikhlasi a cikin zuciyarsa ba don Allah yake yin waɗannan abubuwan nasa ba kaga a zahiri kai kana gani wannan kan ya haye kamar zai iya ceton jama'a ma gaba daya amma kuma dan wuta ne saboda ubangiji ta la shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa wala tuzakku anfusakum huwa alamu bima nittaqa Allah shi ya san waye mai tsoron Allah, yasa manzo Allah sai yake cewa attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqaha attaqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marra. Tsoron Allah a zuciya yake, tsoron Allah a zuciya yake, yana nuna kirjin sa. Saboda haka Allah kuma shi ya san abin da ke cikin zuciyar dan Adam. To sai kaga a zahiri aikin ne aljanna, amma kuma hakika dan wuta ne. Wani kuma za ka ga a zahiri aikin ƴan wuta yake, na rajul la ya'malu bi amali ahli an-nari fi ma yaduni nasu fa huwa min ahli al-janna. A zahiri yanda kake ganin sa aikin ƴan wuta yake, amma kuma dan aljanna ne. In ma ya zamana kai wannan abin da yake in ka kake fahimtar sa cewa ne ƴan wuta ne, amma kuma ba aikin ƴan wuta bane, to za ka dan aljanna ne. Ko kuma ya zamana aikin ƴan wuta yake, amma a ƙarshe Ubangiji ta da masa gamon katar ya tuba, ya koma izuwa ga Allah subhanahu wataala, sai aikin ƴan aljanna sai zai shiga aljanna. Saboda innamal a'malu bil khawatim, ƙarshen ake dubawa. Wa'innan hadisai da makamantansu hadisai ne abun tsoro. To amma aƙida ingantacciya ta ahlus sunna yanda suke nan haka za a basu yanda muka yi bayanin sunna, ba wani tarihi da za ka musu ka ce kaza ko kaza ko za su haifar da kaza. Sai sa ibnu Abdul Barri a cikin at-tamhid sharhi ne yayi na Muwatta Malik mujalladi 30, wani ya tahqiqin sharhin Muwatta Malik wanda ya yi shekara 30 kuma yana wallafa shi ya je ya dawo ya je ya dawo har ya zamana kamar yana kwana da littafin ma ba a rabuwa da shi, domin littafi ne babba wanda ya tattaro ilmummuka daban-daban, ulumul hadith da ulumul shari'a, hukunce-hukunce na shari'a da kuma abin da ya shafi ilimin hadisi duk ya tattara a cikin at-tamhid. Amma ya makale wa littafin nan baya rabuwa da shi, ya ce kai ba za ka kosa ba da wannan littafin naka at-tamhid. Yace anisu fuadi muthalathina hijjatan wa sayqaru dhihni wal mufarriju alhammi. Yace wannan littafin ina ɗebe kewa da shi tun shekara 30, shine abun ɗebe kewa na, kuma shine yake yaye min bakin cikin da nake ciki. In na shiga kunci, in na duba na wallafa at-tamhid, sai in samu walwala da nitsuwa a cikin zuciyata. Ka san idan kana da ayyukan alkhairi na kirki, duk lokacin da ka duba su sai ka ji ka dan samu sassauci na matsaloli na rayuwa na damuwoyi. Amma in baka da ayyukan alkhairi, in ka shiga kunci, to kuncin zai iya kashe ka kawai, babu wani abu da zai iya sassauta maka wannan abu. Saboda haka in ya duba wannan dama, kuma haka tabiyar mumini take, idza karatta hasanatuka wa sa'arta sayi'atuka fa anta mumin. Idan kyawawan ayyukanka suka faranta maka rai, munanan suka bakanta maka rai, to kai ne mumini. Saboda haka sai yana duba ainihin at-tamhid din sa, ya karanta ya sake dawo. To sai yace a cikin at-tamhid, Ibn Abdul Bari da Maliki ne yace kal aktsara an-nasu fi takhrij al-athari fi hadha al-bab wa aktsara al-mutakallimuna min al-kalam fihi wa ahlu as-sunnah mujma'una 'ala al-iman bi hadhihi al-athar wa i'tiqadiha wa tark al-mujadalati fiha. Yace an wato hadisi da yawa a cikin wannan babu. Al-mutakallimun, masu magana, masu sa hankali a cikin aqida, sun yi ta magana da yawa akan wannan hadisin, suna neman musu mutu tarihi. Sai yace amma ahlus sunnah dukkaninsu sun yi ijma'i akan imani da wa'innan hadisan da itiqadin abinda hadisan suka kunsa, haka ne, sannan kuma da bari jayayya, ba ruwanka da wani jayayya. Ubangiji ta'ala ya san adadin masu shiga aljanna, ya san adadin masu shiga wuta. Tuntuni an rubuta dan kai dan aljanna ne ko kai dan wuta, ba abinda zai canja a ilimin Allah, haka abin yake. In an rubuta ka dan aljanna za ka shiga aljanna, in an rubuta ka dan wuta za ka shiga ainihin wuta. Haka yake a wurin Allah, a ƙaddaren Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan sai ka sallama ka miƙa wuya, haka abun yake. Domin mun karanta a baya, wala tazbutu qadamul islami illa ala zari taslim wal istislam. Musuluncinka da imaninka ba zai tabbata ba sai ka miƙa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuya. Sai ka sallama ka miƙa, kai ta addu'a, Allah ya sa ɗan aljanna ne kai. Kuma ga alama nan ta yi imani da Allah, kana sallah, kana azumi, kana zakka, kana neman shari'a, wannan dukkan alaman ne cewa kai dan aljanna ne. Fa kullum muyassarun lima khuliqa, kowa yana aiki da abun da aka halitta shi da shi. Dan aljanna yake yin aljanna, dan wuta yayi aikin dan wuta. Sai kai ta hada da addu'a kamar yadda manzon Allah yake yi, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah mai jujjuya zukata ta tabbatar da zuciyata a bisa addininka. sannan Imam Bahawi yace wa aslul qadri sirru Allah ta'ala fi khalqi fi khalqihi lam yattali ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wat ta'ammuq wan nazaru fi dhalika dhari'atu al-qislani wa sulmu al-hirmani wa darajatu al-tughyani fal hadara kull al-hadara wa kull al-hadari min dhalika nazaran wa fikran wa waswasatan fa inna Allah ta'ala tawa ilm al-qadri an anamih ونهاه عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يسأل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين إمام الطحاوي يتي وأصل القدر سر الله أصل قدر سر من أبنجي سبحانه وتعالى في خلقه أتنها لسانه لم يطلع على ذلك ملك مقرب باب وني ملائكه ابون كسانتوا ده يسان قدران الله يسان ابوبون ده الله يقدر على الدنيا دمن سري ني نه الله تعالى ولا نبي مرسل باب وني النبي ده اكا ايكو وند يسان قدران الله وند يسان مي زي فارو غوبي مي زي فارو جيبي كو وند متومي يا زي كسانتي باب وني وند يسان so da haka wannan kamar yadda sayyidina Ali ne yake cewa al-qadaru sirrullahi fala takshuf qaddara sirrin Allah ne karka ne nika buɗe wannan sirri din ka ce wai sai ka gano yanda sirri yake idan mutum yayi haka sai ya kata sai ya kata damuwar da aka samu shine su'al al-kalam masu amfani da hankali a aqida sai suke ganin cewa idan suka sai ubangi tala ya kaddara dan wuta ne ya kaddara dan aljanna ne to suna gani kamar an yi haka an dangalta ubangi tala zalunci tunda ya kaddara wannan dan wuta ya kaddara wannan dan aljanna to kaga ba su san darajar Allah ba subhanahu wataala wannan yana nuna kamalan ilimi ne na ubangi tala shi dan aljannan nan ya cancanci ya tafi aljannan ne saboda zuciyarsa mai kyau ne dama tun kafin Allah ya halice shi ya sani sai ya kaddara masa shiga aljanna wannan kuma dan wutan ubangi ta'ala tun kai halice shi ya san zuciyarsa ba mai kyau bane sai kaddara masa shiga aljanna ma'anar wannan abin nan shiga wuta ma'anar wannan ba abin da mutum zai yi ba da ganin daman Allah ba subhanahu wataala inda a ce dan aljanna da dan wuta Allah da zai san su ba sai an zo shiga wuta da aljanna da sai zama ilimin sa bai zama cikakke ba sai zama kamar dan adam kai baka sanya al'amarin ka zai kasance ba sai in wannan lokacin yayi sai in karshen al'amarin yayi to amma ka ce Allah ya san hakan din ya kaddara komai wannan shine ka daraja Allah kuma ka ba shi cikakken ilimi cewa ilimin sa kamili ne ba tauye bane irin na ainihin mutane to sai ubangiji ta'ala ya ce abin da Imam Bahawi ya ce wa ta'ammuku zurfafawa والنظر ده تناني في ذلك أتكن ونن معنى أتكن قدرا الله ذريعة الخذلان ونن حنية تتابع علامة متون تابت بيني الله بذيت مكيش باكين إيمان ذا كين يدين نظر ففاوجين إلي من قدرة سيازي ونن أموتا سيازي ونن آجنة سيازي قدرا ونن فاتك أنت سابون الله ونن كما يقدرا ما ستعا ودغارا كافارا ونن تناني da zurfafawa a ciki to alaman taɗewan ka yazo sannan wa sulmul hirman kuma tsani ne na alhirman haramta mutum tacikin tauhidi da miƙawa Allah subhanahu wataala wuya wa darajatu tughyani kuma matattakala ne na ƙetare iyaka kana son ka ƙetare iyaka a al'amarin addini ka ce har zaka gano sirrin Allah subhanahu wataala zaka gano ƙaddara ba zaka iya ba amma abun da yake wajibi shine ka miƙa wuya wa Allah subhanahu wataala a cikin al'amarin sa a cikin hukuncin da yake sannan yace fal hadara kull al hadri mutum ya kiyaye dukkan kiyayewa min zalika daga wannan yace zai kuka ya gano kaddaran Allah ko sirrin Allah mutum ya kiyaye wannan nazaran wajen tunani wa fikran da tunani wa waswasatan da waswasi kai kawo a cikin zuciya a'a ka miƙa wuyar ka kawai fa inna Allah ta'ala dawa ilma al-qadar an ananihi yace ubangi ta'ala ya nadi ilimin qaddara an ananihi daga halittarsa ba su san ilimin qaddaran ka ba qaddara wannan sirrin Allah ne ke kaje ne sai sirrullahi al-maktum ya koyi abun sa shi kaje sani ya nan nade shi babu wani daga cikin halittarsa wanda ya sani ونهاهم عن مرامه كما يا هنا سما سنيني سنين سرين الله سبحانه وتعالى كو سنيني سنين قدرة كو واي كجي ذاك دوبا متى زابون دا اكا قدرة متى زابون دا زي فاروني شيكو جي كو جي بي إذن كي حكا كايو الله كي شيكي أتنا الأورين سدون أبونينا غيبو باوان دي سن غيبو سي أبنجي جي سبحانه وتعالى سيتي كما قال تعالى في كتابه كمار يندى الله سبحانه وتعالى يفدا أتكي لتاتين سا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون شيء أبنجي تعالى لا يسأل باء تنبين سا عما يفعل دنغني لابن دي كي أي كتاب وهم يسألون سوكو متاني أنا تنبين duk abin da dan adam zai yi ubangiji tare zai tambaye shi me yasa yake kaza me yasa yake kaza amma shi aikin Allah subhanahu wataala ba a tambayan sa duk me yasa yayi wannan hukunci me yasa bi kamali hikimatihi wa rahmatihi wa adalihi saboda cikan hikimar Allah Allah baya yin abu sai yanda ya dace saboda hikimar sa cikakkiya ne kowane abu yana yin sa yanda ya dace kowane hukunci yana hukunta shi yanda ya dace sannan mai cikakken rahama ne yana da tausayi sannan kuma bangi tare mai cikakken adalci ne babu zalunci a cikin al'amarin sa saboda haka duk abin da yayi daidai ne kenan ba da baka tambaya ka ce don me yasa bangi tare yayi abu kaza idan ka yaka ka shiga hadari a addinin ka amma dan adam daga cikin mutane akwai azzalimi wanda zalunci ya mamaye shi in yayi abu sai a tambaya me yasa yayi akwai wanda bai da hikima bai san ma wannan abun ya dace a yi shi a wuri kaza ba sannan daga ciki akwai wanda ba rahama a zuciyarsa idan yayi abun zai yi shi da cutarwa kaga shi sai a tambaye shi amma ubangiji ta'ala bai siffantu da wa'innan siffofin gaba ɗaya ba saboda haka shi yasa ba a tambayar me yasa yayi abu kaza da yayi kawai lalle ka sallama ka miƙa wuya haka al'amarin yake sai ce faman sa'ala lima fa'ala duk wanda ya tambaya yace me yasa Allah yayi abu kaza faqarrar da hukumar kitabi wannan ya mai da hukuncin alqur'ani ne ina neman ya kalubalanci alqur'ani ne wa man radda hukmal kitabi wanda ya mai da hukuncin alqur'ani kana min alkafirina ya kasance daga cikin kafirai misali ubangiji ta'ala yana cewa walau shi ina la ataina kull nafsin hudaha walakin haqqa alqawl minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da mun ga dama inji ubangiji ta'ala kowa sai a bashi shari'a kowa sai ya zama mumini kawai mai cikakken imani sai dai ubangiji ta'ala ya ce magana ta riga ta tabbata maganar mu sai mun cika wutar jahannama da mutane da aljani gaba ɗaya to idan aka ba wa kowa shiriya su waye za su shiga cikin wutar jahannama Allah kuma ya kaddara sai an cika wutar jahannama da mutane da aljani ko baka isa ka ce me yasa Allah ya yi wannan hukuncin ba saboda bayan da za a yi hukuncin bai dace ba saboda hikimarsa da rahamarsa da adalcinsa sai dai kai ne a gurɓataccen tunaninka ka ga kamar wannan abu bai dace ba saboda hikimarka da rahamarka da adalcinka ba cikakke ba ne ba lallai ka iya ganowa ba amma ubangiji subhanahu wataala baya zaluntar bayansa inna allaha la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci ko dai da kwayan zarra kuma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zalunta bayansa duk abin da ka ga adalci ne ko rahama amma babu zalunci to saboda haka in yi hukunta wa za ka ce me yasa yayi ba in ka ce me yasa ko ka mai da wannan kai inkarin irin wannan ayoyi na alqur'ani haka na wata ubangi tare ke cewa kaman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'i wanda Allah ya nufi zai shiryar da shi sai Allah ya yalwata kirjinsa sai fahimci addinin musulunci sai ji yana so shikenan sai imani wanda kuma Allah ya nufi zai batar da shi sai a sa kirji ya zama mai kunci ba zai iya fahimtar addinin musulunci ba duka Allah ne yake kaddara wannan amma ba za ka ce lima fa'ala in ka ce lima fa'ala to kana inkarin ayoyin alqur'ani inkarin ayoyin alqur'ani kuma kafirci sai ka zama daga cikin kafirai saboda haka sallamawa da miƙa wuya shine ainihin kamalan imani shine cikakken imani irin imani da ake so bayin Allah su yi duk abinda Allah ya hukunta ka ce haka abun yake amma in ba haka ba kace za ka tsaya bincike ko ka gano sirrin kaddaran Allah ko don me yasa Allah zai kaza a nan a can kuma yayi kaza to wannan alaman tafewa ne kuma alaman imanin ka zai zame domin ba ka da cikakken miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ma da yace fa haza jumlatu ma yahtaju ilayhi ko wannan shine jumlan ma ya ataju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu, wanda zuciyansa tana cike da ainihin imani, min awliya illahi ta'ala, daga waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine abun da yake bukata ya sani kuma ya yi itikadinsa. Amma tunani da nazari da tutturewa wannan ba naka bane, kawai ka sallama ka miƙa wuya. Indai akwai hasken imani a tare da kai, kai waliyin Allah ne, duk abin da Allah ya hukunta ka yadda da shi kawai, kuma ka san Allah bai zai zalunci ba. Sannan yace wa hiya darajatu rasikhina fil ilmi, wannan ita ce darajar matabbata a cikin ilimi. Ko da Ubangiji ta ce wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, wani da suka tabbata a cikin ilimi duk hukunce-hukuncen Allah za su ce sun yi imani da su ne, ko sun fahimci hikimar ko ba su gane ba, sai su ce sun yi imani kowanne daga wajen Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya zo, saboda haka sun sallama sun miƙa wuya. To kai ma ka hau wannan darajan, ka sallama ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tunani ka kai zurfin tunaninka kana ta tunanin al'amari har ka je ka wuce imani. Saboda haka shi yasa kai za ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai ne. Aqidan nan muka ce ba abinda za ka kudurta sai abinda ka gani a Qur'ani ko hadisi, abinda shari'a yace ya zama aqidan ka shine zai zama. Amma ka sa tunaninka kai ta tunani za ka gano wani abu ko za ka gano wata aqida, to wannan alamar za ka bata ne. To amma tunani na waswasi na shaitan wanda zai sa wa mutum wani lokaci ya jefa masa, indai ya tunkuɗe wannan waswasin babu damuwa. Duk wani lokacin sai ga shi aya ta karanta ta yi imani, amma sai ɗan sai ya sa maka shakkan wani abu, to me yasa kaza kuma da kaza. Irin wannan in baka bari ya zauna a zuciyanka ka ture shi, baka bar shi ya zauna a zuciyanka ba ka ture shi ne, wannan babu matsala a imaninka. Amma in ka tafi a haka kai ta wannan tunanin, to alaman za ka zame ne, za ka ɓata. Sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata a cikin hadisin Muslim. Abu Huraira yace mutane ne suka zo dungurungun jama'a suka ce ya Rasulullah, mu mukan samu wani abu a cikin zuciyarmu na wani waswasi, law taqi wa inna ahadana la ta'azamu an yatakallama bi, dayanmu yana ganin girman yayi wannan yayi magana da wannan abu, mana abun inda zaka furta shi kila zai iya fidda kai daga musulunci, haka shedan sai ya sa maka wannan tunani. Amma suna ta tutture shi ba za su iya su faɗe shi ba, sai suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule suka ce ya Rasulullah, wallahi mutum wani lokacin yakan ji a zuciyarsa wani waswasi da shakka da yana ganin in zuciyarsa ya imanin sa yake, magana ce zaka mahdhul iman, wannan shine tsantsan imani, shi ma nan ana nufin tunkuɗe wannan abu, shedan ya sa maka a zuciyarsa ka ture ka tabbatar da imaninka, to wannan shine tsantsan imani. Amma da za ka bari waswasin ya zauna ka ci gaba da shi, to da zai zama zai tafiyar maka da imaninka. Ina fatan muna fahimta. Saboda haka wata ran shaitan zai riya maka wani abu a zuciyarka, sai kaga kai waswasi na wani abu ko kai tunani ka zurfafa, me yasa Allah zai kaza ko me yasa wannan abu kaza ya zama kaza. To wannan yana zuwa maka ka dinga ka ture shi kawai, shaitan ne yana neman ya fadda kai ne ya fitar maka da imaninka. To in ka ture shin shine ka zama mai cikakken imani, kin shine tsantsan imani. Amma barin san kuma shi yake haifar da munafurci da kuma kafirci. Imamu Tawi yace li anna al-ilma ilmani, saboda ilimi kala biyu ne, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun, akwai ilimi fil khalqi a cikin halitta mawjudun samimmi, akwai ilimin da akwai shi, shine ilimin shari'a, al-ahkamu shari'iyya usuluha wa furu'uha, wannan abu hukuncin sa kaza, wannan abu hukuncin sa kaza, a aqida ne ko kuma abin da ya shafi ibada ko mu'amala. Wannan ilimi yana nan a cikin halitta, kuma in ka neme shi zaka same shi, wa man talabahu wajadahu, duk wanda ya nemi sanin irin wannan ilimi na zahiri wanda ba na gaibu ba, ilimin shari'a, to Allah zai bashi. To da haka akwai wannan ilimin kuma wasu sun sani, sai dai wani ya fi wani sani, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kowa akwai na sama da shi, wannan yana sama da wannan, wannan ya sama da wannan, abinda baka sani ba to wani ya sani, abinda wannan bai sani ba wannan ya sani. Amma ba abinda Ubangiji ta'ala bai bayyana ba wanda al'umma suke bukata na ilimi na zahiri wanda ya wajabta musu su nema, kowa ko abunan kowane irin abu ya bayyana shi, sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. wanda ya sani ya sani, wanda ya jahilta kuma ya sani. Abinda ka sani kai aiki da shi, abinda baka sani ba kuma fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, ka tambayi wanda ya sani in baka sani ba. To sai ce wa ilmun fil khalqi mafqudun, akwai kuma wani ilimi a cikin halitta wanda shi kuma babu shi, Allah bai bayyana shi a cikin halitta ba, shine ilimin gaibi, ka gano sirrin Allah, sirrukan Allah wannan baka yi ta ba, babu ma wannan ilimi, don ba a sako shi duniya ba. Sai Imamu Fahawi ya ce fa inkarul ilmi mawjud kufr, inkarin ilimi sanin ne wannan kafirci ne. Qur'ani cike yake da hukunce-hukunce na shari'a, sai ka ce babu su, to ka kafirta don ka yi inkarin Alkur'ani. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo wannan ilimi mawjud, ilimin shari'a, abinda bayin Allah suke bukata domin su shari'a. To ka ce babu wannan ilimin, ka yi inkarin sa, wannan kafirci ne. Wadda'u ilmi mafqud kufrun, da'awan kuma ilimin da babu din, ilimin da mafqudun babu shi, ba a sako shi duniya ba, ka ce akwai shi, kufurin wannan kafirci ne. Mutum ya ce ya san gaibi, ko gawa ne ya san gaibi, wannan kafirci ne, domin Allah bai sanar da jama'a gaibu ba. Ilimin gaibu ilimi ne na Allah subhanahu wata'ala, shi kadai shi yake banta da shi. Sai sai wala yathbutu al-iman illa bi qabuli al-ilm al-mawjud, imani baya tabbata sai da karban ilimi wanda yake sanin ne, shine ilimin shari'a. Abunda Allah ya tsara din na addini da Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai yadda da shi ka sallama ka miƙa wuya na aqida da ibada da mu'amala, to wannan shine imani yake tabbata da shi. Wa tarku talab al-ilm al-maqud, da kuma barin ilimi rashishi, ma'ana ilimin da babu na gaibu na wanda Allah ne kawai ya sani, sirrin kaddaran Allah, wannan kuma ka kyale shi. Idan ka kyale shi shine imanin ka ya tabbata, amma idan baka kyale shi ba kace zaka neme shi, to nan ma zaka kafurta, imanin ka ba zai tabbata ba. Kina imani yana tabbata da abubuwa guda biyu, ilimin da Allah ya bayyana na shari'a dole kai kokari ka san su, ka san aqidan ka ya take, ibadar ka, mu'amalan ka. Sannan ilimin da Allah ya koyewa halittansa kuma karkace, sai ka zurfafa ka tona ka gano inda wannan ilimi yake, idan kai haka shi kuma zaka kafurta ne imanin ka da zai tabbata ba. Ash-Shaykh ibn Baz shi ta'liqi akan al-ilm al-mafqud, ma'ana ilimin da babu din, sai ce muraduhu rahimahullah bil ilm al-mafqud huwa ilm al-ghaib, number 1 ko abunda imamu tawhari yake nufi, Allah ya ji kansa, da al-ilm al-mafqud shine ilm al-ghaib, ilimin ghaibi, a ta'liqi ibn Baz yace wa huwa muqtasim billahi azza wa jalla, domin ilimin gaibu ilimi ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake banta da shi, babu wanda ya san ilimin gaibu sai Allah. Wa man idda'ahu min an-nas kafara, duk wanda ya da'awa ilimin gaibu daga cikin mutane ya kafurta. Wani daban ya zo ya ce ai shi yau ya san gaibu, to ya kafurta kawai. Duk wanda ya zo ya ce shi ya san gaibu, to ba musulmi bane, domin ilimi ne da Allah yake banta da shi. Yace li qawlihi subhanahu, dalili kuma shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, akwai taskoki sito-sito na ilimin gaibu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda ya san wannan ilimin sai Allah. To kai kuma ka zo ka ce akwai wanda ya sani, kaga ka yi inkarin wannan ayan, wannan kafirci ne. Sannan yace Ubangiji ta'ala yace wa qawlihi azza wa jalla qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, ka gaya mutane duk wani halitta da yake cikin sama ko yake cikin ƙasa, babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai a kai kuma za ka zo ka ce wani ya san gaibu, idan kai haka kai kafirci, wanda ya ga awan sanin gaibu ya kafurta. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mafatihul ghaibi khamsun, taskokin gaibu ko mabuɗin gaibu khamsun guda biyar ne. Mafatihun nan sun masa fassara guda biyu ne na wa'innan ayoyin, wa'inda wa mafatihul ghaibi da sauransu. Wasu suka ce mafatihun alfin khaza'in, jam'u maftah, ma'ana taftah, inda ake ajiye abubuwa sito-sito. Wasu kuma suka ce mafatihu jam'u miftah, jam'in mabuɗi ne, sai a ce mabuɗai. Amma dai galibi na jam'in miftahu ana ce masa mafatihu, ba mafatihu ba. Mafatihu a lawazani mafa'il, wato mabuɗai. Sai sa gani malayansa sai su fassara mafatihu da khaza'in, jam'u mafta shine ainihin taska, ma'ana wurin buɗewan ba mabuɗin ba, inda aka kulle ake buƙatan a buɗe ne shine taskan kenan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mafatihul ghaibi khamsu, taskoki na gaibu guda biyar ne, la ya'lamuhunna illa Allah, babu wanda ya san su sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tala qawluhu subhanahu thumma tala qawluhu subhanahu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayan inda Allah ta'ala yake cewa إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مبوطن غيب قداد يعني بابن يتلاتي إن الله عنده علم الساعة ألا شين يتني وشزاء تاشن القيامة بابن يتني وانا غيبني كوما زون الله صلى الله عليه وسلم بيتني إذا لو كتند ملايكة جميلة بيتن بيشي يتي أخبرني عن الساعة bani labari wacce za a tashi alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il, da ni da nake da kake tambayan da kai mai tambayan duk ba wanda ya sani, saboda ba wanda ya sani shi za a tashi alkiyama. Yas'alunaka an as-sa'ati ayyana mursaha wal 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yujalliha li waqtiha illa hu thaqulat fi as-samawati wal ardi la ta'tikum illa baqta. Suna tambayan ko shi za a tashi alkiyama, kace ilimin tashi alkiyama yana wajen Allah, ba wanda ya sani shi za a tashi alkiyama sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ilimin yayi wa sama da ƙasa nauyi, shi yasa ba za a faɗa ba. Yanzu da ake ran kaza za a tashi alkiyama, ko sauran shekara miliyon ɗaya ne mutane suna cikin tashi hankali da ɗiwuwa, don sun san za ta ƙare kullum, aka yi shekara ɗaya za a ce saura shekara kaza, a haka haka kuma har lokacin ya zo. To sama da ƙasa ba za su iya ɗaukan nauyin faɗan wannan labarin ba, shi yasa babu wanda ya sani sai Allah. Ubangiji ta'ala ce la ta'tikum illa baqta, tashi alkiyama ba zai zo muku ba sai me, sai kwatsam, kawai ba shiri ba zato ba tsammani, sai dai akwai alamu wanda Ubangiji ta'ala ya bada labari za a gani. Sannan wayunazzilul ghayb, Allah ta'ala shi ne mai saukar da ruwa. Shi yasan yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba, shi yasan gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba, ka ce yau za a yi ruwa ko gobe za a yi ruwa, wannan shishige ne wa ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an yace idan mutum ya duba wasu alamu na ruwa sai yace yana zaton za a yi ruwa, wannan babu matsala, kace ina tsammanin za a yi ruwa insha Allah, saboda wasu matsalolin wasu alamu da ka duba. Misali za ka iya zuwa ka ga hadiri ya tsoro, kace wannan hadirin daga ganin alamansa za a yi ruwa, ba wai ka yi yanke ba ne, kana tsammanin za a yi, zai iya yi wa ai zai iya yi wa kuma ba za a yi ba. Amma ka ce yanke za a yi wa yau ko za a yi gobe, Ibn al-Arabi ya ce duk malamai sun yi jima'i wannan kafurci ne, mutum ya yi ridda ya bar addinin musulunci. Yanke saboda babu wanda ya san wannan sai Allah. Manzo Allah ya tabbatar yana daga cikin ilimin gaibu guda biyar, ba wanda ya san su sai Allah. Yaushe za a yi ruwa, za a yi ruwa yau ko gobe ko jibi a wuri kaza za a yi ruwa, wannan ilimi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ya bar wa kansa wannan ilimi. Ka ce za a yi yanke ko shakka babu, wannan shishige ne wa ilimin Allah, kai da wani ilimin gaibu kenan, kuma wannan kafirci ne kamar yadda Ibn al-Arabi ya bayyana a cikin Ahkamul Qur'an. Sannan wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin mahaifar mace, ma'ana tun lokacin da ciki ya shiga Ubangiji ta'ala ya san ne a cikin mahaifar mace, namiji za a yi ko mace, dogo ne ko gajere, fari ne ko baki, mutumin kirki ne ko mutumin banza, duk Ubangiji ta ala ya sani. Wannan kuma likita bai isa ya san wannan ba, likita yana sanin me ke cikin mahaifa idan an halitti ɗan ya gama girma halittansa ta cika sai ya leƙa wani abu sai ce namiji ne ko mace, ta wannan kaga sai da aka gama halittansa tukunna. Amma Ubangiji ta ala tun yana maniyi ya san abin da ke cikin mahaifan, baƙi ne, fari ne, dogo ne, gajere ne, mutumin kirki, mutumin banza, za a haife shi da rai, ba za a haife shi da rai ba, zai faɗo matacce a duniya, duka Allah ya san wannan, zai faɗo lafiyayye ko kuma marar lafiya, mai cikakken halitta ko ba mai cikakken halitta ba, mai hankali ko mahaukaci za a haife shi, tun yana ɗigon mani Ubangiji ta Allah ya san. Amma likita bai isa ya san wannan ba, ko bayan an gama halittar ma zai iya gane wa'innan abubuwan ba. Sai dai ce maka namiji ne ko mace ɗan hango haka a cikin wani abu nan ma ana samun saɓani, ana samun saɓani. To ilimin gaibu kawai Allah ne ya san shi, ko ce za a haife shi ranka za sai a zo kuma kwanakin su wuce ba a haife shi ba, ko kuma kafin kwanakin a haife shi. To amma sanin sirrin abin da ke cikin mahaifar mace babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala. Tun yana ɗigo mani har ya zama jini, har ya zama tsoka, har ya zama kashi, har a lulluɓe kashin da tsoka, har a busa masa rai, duka Ubangiji ta'ala ya sanya a je zama tun kafin a haife shi. Amma ba wanda ya sai san wannan ilimin sai Allah subhanahu wataala. Sannan kuma mutum wa mata da ya su ma za ka tsubu gadan, mutum bai san me zai faru da shi gobe ba, ba wanda ya sani. Mai za ka samu, mai zai same ka, mai zai faru da kai, wannan ba wanda ya sani sai Allah. Za ka wayi gari gobe da lafiya ko za ka wayi gari baka da lafiya, wallahi ba wanda ya sani. Amma Ubangiji ta'ala shi ya sani. Za ka yi hasara gobe ko riba za ka ci, wannan Ubangiji ta'ala shi ya bar wa kansa wannan ilimi. Za ka ji da abu na farin ciki ko na baƙin ciki, wannan Ubangiji ta'ala shi ya bar wa kansa wannan ilimi. Wa ma tadri nafsun ma za ta tubu gare, iya ayyukan da za ka yi gobe baka san su ba, Allah ne ya sani. Sai dai ka yi zaton kila za ka yi abu ko ka shirya, kila kafin goben abun ya wargaje baka yi shi ba. Amma Ubangiji ta'ala ya san me za ka yi gobe, ya san abun da zai faru da kai gobe, ya san abun da za ka samu gobe. Wannan ilimi na gaibu ba wanda isa ya gaya maka haka. In ya gaya maka kuma to ya yi wa Allah shishigi a cikin iliminsa, kuma wannan ɗin kafurci ne. In kai imani da shi, imani da shi ɗin ma kafurci ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man ata kahinan fa saddaqahu fima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu sai ya gaya masa wani ilimi na gaibu, ya ce gobe kaza akwai sa'a a tafiyanka ko babu sa'a, gobe za ka haɗu da kaza ko za ka yi kaza ko abu kaza zai faru, ya gaskanta bokan, wannan ya kafirce wa alqur'ani, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin qur'ani ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah subhanahu wataala. Kai kuma ka zo ka tabbatar ga wani zai gaya maka ilimin gaibu za ka samu abu kaza ko ba za ka samu ba, to da haka wannan asaran imani ne, shari'a ba ta yadda da wannan ba. Abun da za ka yi kawai shi ne, tun da ba ka san me Allah ya kaddara maka ba, shi ne ka yi addu'a. Addu'a silahun nuni, addu'a huwa al-ibada ko addu'a afdalul ibada. Sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Ubangiji ta'ala ya tabbatar maka mafi alkhairi. In kana shakkan alkhairin abun ko reshinsa, ka roƙi Allah, Allah ya tabbatar maka da shi in alkhairi ne. In ba alkhairi ba ne, Allah ya canja maka mafi alkhairi. Wannan ita ce aqidar mumini mai cikakken imani. Amma ka dogara da wani boka ko wani mai duba duk al'amuranka sai ka je wai an duba maka, an maka bokanci ko an buga ƙasa, to wannan babu imani a zuciyanka. Kuma ba ka yi imani da gaibu cewa Ubangiji ta'ala shi kaɗan ya san gaibu ba. Saboda haka a kiyaye wannan. Galibi masu kuɗi da masu mulki ko masu neman kuɗi da neman mulki suna shiga cikin wannan. Duk wanda ya sa duniya a gabansa kawai, to sai kaga ya faɗa a cikin bokaye. Ba abin da zai iya yi sai abin da bokaye suka ce masa. Wai zai nemi mata bari ya je a duba mata, in an ce a ba alkhairi sai ya bari, in an ce da alkhairi sai ya aure ta, wai boka ne zai gano masa. Wannan ba ilimin gaibu ba ne? Sai dai ka duba alamu ta kirki ne ka aura. Amma yaya auren zai zama bayan ka auri matan wannan Allah subhanahu wataala shi ya sani. Amma sai ka ga mutum ya ga mulkin nan zan same shi ko ba zan same shi ba, sai a je a duba masa, to bokan zai je ya ce maka ba za ka samu ba ne? Sai ce maka za ka samu, amma akwai ƴan adawa, sai an yi abu kaza da kaza da kaza, sai ka ɗauko dubbunan kuɗi ko miliyoyi ka ba shi, ko ba ka samu ba dai, shi dai ya ci nasa ai. To haka ake ana musu kowan nayin amma ba su gane ba. Al'amarin ƙarya ne, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Sai dai za ka iya faɗan magana ko ƙarya kake yi ta dace da hakan ɗin. Sai ka faɗi abu sai a dace da ma hakan ne. Sai ka faɗi wani kuma ba hakan ba ne. To za ka shi ne al'amari kawai. Amma ba za ka yi imani da cewa wai don ya yi ƙarya ta dace an zama an samu hakan ɗin. Sai ka yi imani da shi kuma cewa wai ya san gaibu ko zai gaya maka wani abu na gaibu, wannan kana neman kai asarar imani kare. Sannan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, mutum bai san kuma a wane gari zai mutu ba, shine gaibu na biyar. A wane gari za ka mutu, a wace ƙasa za ka mutu, babu wanda ya sani. Wannan kuma sai idan mutuwan ta zo maka kawai. Za ka ga wani a garinsu zai mutu, wani kuma ba a garinsu ba, wani yana zaune rashin lafiya zai kama shi, idan ba a ƙaddara masa zai mutu a garin ba, sai ka ga an ɗauke shi an tafi da shi asibiti wata ƙasa, sai zai mutu a Ingila ko a Saudiya ko a wani wajen daban, ko kuma a tafi da shi wani garin a ƙasar sai zai mutu a ta, ko kuma an tafi da shi asibiti ana ta magani sai a ce akwai sauƙi a sallame shi, sai ajalinsa ne, ana dawowa da shi gida washe gari kawai sai mutu. Wani ma daga ƙofar gidan sai mutu bai shiga cikin gidan ba, an sallame shi ana murna ya dawo daga asibiti ina zuwa zauren sa kofar gidansa sai fadi kawai sai mutu sai ga wasa ne ta shiga wajen iyalansa ana murmurewa ne yana dawowa saboda mai Allah ya kaddara masa anan zai mutu wa man kutiba maniyatuhu bi ardin fale sai mutu fi ardin siwaha duwan da aka kaddara masa mutuwar sa a wuri to ba inda za a yi mutu a wani waje in ba a wannan wurin ba amma ya za a yi mutu a can idan ma himamul mar'i kana bi baldatin da adhu ilaiha hajatun fayyiru idan an kaddara mutuwan ka a wuri sai wata bukata ta dauke ka sai ka je wannan wurin sai ka mutu a wurin shikenan sai ka mutu saboda haka mutuwa a ina zan mutu wallahi ba wanda ya sani ko annabawan Allah ba su san tabbas a ina za su mutu ba domin wannan gaibu ne na ubangiji subhanahu wataala ya zo a labari na isra'iliya wanda ba za ka gaskanta shi ba ba za ka karyata shi ba aka ce a zamanin annabi suleiman alayhi salam mala'ikan mutuwa ya zo a surar mutum sai zai sami wani mutum a fadansa sai ya dinga kallonsa yana zura masa ido yana zura masa ido yana ta kallonsa sai mutumin sai mala'ikan ya tashi ya tafi to shi wannan mutumin sai ya tsorita wannan bakon yana ta kallonsa kallon ya yawa sai ke gaya wa annabi suleiman alayhi salam ni fa wannan mutumin yana ta kallona na ji tsoronsa sai annabi suleiman sai ya ce masa ai mala'ikan mutuwa ne sai ce ah to wannan ina tsoron kar yanzu ya dauki raina fasa aljani su kai ni kasa kaza ya faɗi wata kasa mai nisa sigana annabi suleiman dama kuma yakan sa aljani su yi hijima sai aka dauki aljani take sai kai shi wancan kasa saboda kada mala'ikan mutuwan ya dawo ya same shi a wannan waje ya dauki ransa sigana da mala'ikan mutuwan ya zo sai sake dawo a fadan annabi suleiman alaihi salam sai annabi suleiman ya ce ya kake ta kallon wancan mutumin ne kana ta kallon sa har ya tsori ta sai ce eh ni mamakin sa nake yi gashi nan ni a rubuce a wuri na a fayil zan dauki ransa a kasa kaza ne kuma saura minti kaza ya dauki ransa kuma yana nan a wurin ka sai nake tunanin to yaushe zai je wancan wajen in je in dauki ransa to a sai kawai da yace a kai shi wancan kasa an kai shi inda za a dauki ransa ne sai ka sai yana wuri shi kenan take kawai mala'ika kuma nan da nan zai gan shi a wuri sai je dauki ransa a wannan wajen to da haka mutuwa ba a gudun sa ko aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada ba a gudun mutuwa duk inda ka je za ta bi ka kawai kuma inda Allah ya kaddara za ka mutu a nan za ka mutu amma mutum bai sani ba ilimi ne na gaibu sai dai kai ta rayuwa kawai Allah ya sa ka cika da imani amma a ina za ka mutu wannan babu wanda ya sani kuma babu wani malamin da ya isa ya gaya maka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake banta da wannan ilimi sannan malai ce wal ahadithu sahihatun kathiratun waradat fil babi ko kuma wal ahaditha sahihatin kathirati kuma saboda wasu hadisai ingantattu masu yawa waradat fil babi da suka zo a wannan babi na ilimin gaibi tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu al-ghaiba wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba ma'a annahu afdalu al-khalqi wa sayyidu ar-rusul tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafificin halitta kuma shine shugaban manzanni to kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi fi kowa a cikin halitta shine shugaban manzanni dan gatan Allah badalin Allah in ya zama bai san gaibu ba to duk duniya ba wanda zai san gaibu kuma dalilai da yawa sun nuna haka kuma inda malam zai kawo zai ce fa ghayruhu min babi aula in shi bai sani ba to ballantana wani sa shine malam min babi aula ballantana ma a ce wani to wa zai sani ba wanda zai sani وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك الا ما علمه اياه سبحانه من ذا لاسوا بي سن وني ابو نه ilimin gaibu ba sai abun da Allah ya sanar da shi Allah ya dan tsakura masa wani abu na gaibu ya sani wannan yana nuna cewa ya san gaibu kamar kai ne miliyoniya kana da kudi sai ka dau dubu hamsin sai ka ba wani sai zo yana ta irin bukatun da kake yi ba za a wuni dai ba za ka ci abincin dubu hamsin ba sai dai shi ma ya ɗauko kwai da jus da firfesu komi ya zo a gidansa haka wadata kamar yadda za ka ci ba za ka wuce nasa ba to yanzu wannan sai nuna shi ma mai kuɗi ne an ɗan sakura masa kuɗi dai amma wancan shi ne hakikanin mai kuɗi wanda gobe zai iya yi jibi ma haka gata ma haka zai iya irin wannan rayuwa ɗin to haka ne manzala ta sunawa bai san gaibu ba ilimin gaibu ga daɗe na Allah ne amma yakan tsakura masa ya bashi wani abu na ilimin gaibu kamar yadda manzala ta sama ya wuce kaburbura guda biyu yace wayannan kaburburan ana musu azaba amma ba ana musu azaba kan babban abu bane ɗayan ya kasance annamimi ne ɗayan kuma ya kasance baya suturtuwa idan zai bori ko kuma yayi bori kan ya gama sai ya sa wandon sa sauran ya zube a cikin wandon sa to cewa ka wuce kabari ka ce wannan kabarin ana masa azaba ai ilimin gaibu ne. Amma manzo Allah ya faɗa, ya kai ya sani Ubangiji ta'ala ya masa wahayi ya gaya masa. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu. Saboda haka manzo Allah duk abin da yake wahayi yake yi, in ya faɗi gaibu Allah ne ya kafura masa. Alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يصدق من بين يديه ومن خلفه رقدا. أبني تعالى شيطان غيب بايا غايا وقوة غيب سكي منزو تبسي منزو منسا تو ذاك سي مسا واحد يجا مسا غيب ونحن قوة بايا نوكي أوين غيب أورين سيسي أما غيب كان نعلان سنما ليتي ولما وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه. ولما تكلم على الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي. يا عند أهل الإفك وين سكا كريكرو كريا سكا دنغن تاو عائشة ما تسا سكا تي تايزنا تو بيغانو تي واب تايزنا مبا هند وحي يسو كي بيامك فدوبا كنتين دعاك شغلو كتين دعاك وعائشة قذتي وقال فسلم يا شغل كنتين ya rabu da ita a ƙarshe har ta koma gidansu ta bar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai da hujjar da zai kubutar da ita tunda a riga an ce an faɗa. Aka shiga cikin kunci ta je sai ta kuka, tana ta kuka a gida ita da iyayenta gaba ɗaya an rasa yadda za a yi. Ana cikin kimuwa masu magana suka yi magana har wani zai samu magana tana ya ce kai ai ba ita kaɗai ba ne mata a duniya ka canja wata matan ba. Sabai da yawa sun shiga cikin wani hali a wannan, wasu har bulala aka musu. Sannan daga ba Ubangiji ta'ala zai saukar da ayoyi suka wanke Aisha suka ce Aisha ba ta yi zina ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne ya samu nutsuwa ya dawo da matarsa wanda suka yi kazafin suka ce ta yi zina aka musu bulala 80-80. To inda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu a ce matarsa ta yi zina har ya tsaya yana shakka. Ai kawai sai ta yi ƙarya ne wannan magana ba ta yi ba. To amma bai faɗa ba saboda bai san gaibu ba. Har aka shiga wani hali na masifa na bala'i kamar yadda muka ba da kissan cikekkiya a tafsirin da muka yi cikin hajji. Sannan walamma za a yaqiduha fi ba'di asfarihi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha jama'atan fi talabihi wa lam ya'lam makanahu hatta aqamu al-ba'ira fa wajaduhu taqahu. Yace walamma za a yaqiduha yayin da abun wuyan Aisha ya bata fi ba'di asfarihi sallallahu alaihi wa sallam a shakin tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha jama'atan fi talabi ya aika jama'a a ji a nemi wannan tsakiyan. Akai ta yawo akai ta yawo ana neman wannan tsakiya din walam ya'lam makana wa manzon Allah bai san ina tsakiyan ta kata ba. Da ya san gaibu ko a China ne na ke abin tsakiyan sai tsalle ta je zai ce tana China. To amma bai san gaibu ba sai akai ta nema shi ma yana ta nema shikenan. Hatta aqamul ba'ira sanda aka gaji da nema aka rufe da zai aka tada raƙuma za a tafi da aka tada wani raƙumi fojaduhu tatahu sai suka samu tsakiyan a ƙarƙashin wannan raƙumin a sai abun wuyan raƙumi ne danne shi. Ina manzala san sama san gaibu tuntuni ba sai ce ku tada raƙumin ne yana ƙarƙashin wannan raƙumi. Amma haka aka tsare mutane Aisha tsakiyan sai ya fata ko abun wuyanta ana nema a cikin jeji babu ruwa a tare da mutane lokacin ba a shar'anta taimama ba dole sai kai alwala kafin kai sallah. Aka zo babu ruwan alwala ga lokacin sallah yayi kuma ba a gane wannan tsakiyan ba ana ta nema. Sai na Abubakar ya zo wajen Aisha dinga mata faɗa saboda yasta ne kin tsare mu kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abun wuyan yasa sandan sai dinga zungurinta don me yasa za ta tare mutane. Aka rasa yadda za a yi ga lokacin sallah kuma babu ruwa kuma ba a ce a yi taimama ba a lokacin shikenan a lokacin sai ayar taimama sai ta sauka. Aka ce in ba a samu ruwa ba fa taimamu sa'idan tayyiban fantahu bi wujuhikum wa aydikum min. Saboda haka aka ce a yi taimama shikenan sai aka ce to wannan wani sahabi ya ce wannan ba shi ne farkon albarkan ku ba ya ala abi bakari wannan yaudaran da aka samu da matsalan nan saboda ya zama sababi na saukan ayar taimama ne sai abin sai ya zama alkhairi. To da aka yi haka aka yi taimama aka yi sallah bayan nan ne fa an gaji da nema sai aka ce a tashi a tafi da aka daga raƙumi kawai shi kenan sai ga tsakiya sai raƙumi ne danne tsakiya ba a tuna ma cewa wai a tattara da raƙuman nan ko za a gane tsakiyan ba. To inda manzon Allah ya san gaibu a shi kenan sai ya ce ku daina nema fakiyan nan tana karkashin wannan raƙumin ku je ku ɗauka ko ku bari in mun tashi za mu tafi shikenan sai a ɗauka to amma duk bai faɗi haka ba wannan dalilai irin waɗannan da makamantansu da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna bai san gaibu ba wani hukuncin ma sai ya yi shi sai ya zama bai dace da irin yanda Allah ya tsara hukuncin ba sai a sauko da wahayi sai ya canja inda ya san gaibu da za a yi haka haka ba za ka faru ba to sai malam ya ce والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله دليل دقاء القرآن بسنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أولنا الأمرين إلي من غير سوى الله في كثيرتني كثيرة ما سيواني والحمد لله وديتا ثبت دعا الله وان يبين متاني شريعة برو برو سيدي إذن متن بينما يفهم تابا سيدي لتكين إموا أتكين أكيدا سفو أتكين الدين إنسا وبنجي تعالى شريعة مشرين الدين يثبت ما إذا إيمان مو وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu baya daga cikin wanda suka samu wannan daraja 27 ko 25 ma'ana wanda za a ninka masa ladan sallansa sau 25 ko 27 saboda hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adaraka raka'atan faqad adaraka as-salah wanda ya samu raka'a cikakkiya wannan ya samu ne ya samu sallah ma'ana ya samu jami'i saboda haka shi yasa shi zai iya sakewa idan ya samu jam'i hukuncinsa bai samu jam'i ba zai sake sannan kuma wani zai iya zuwa ya bi shi har wanda suka ce ba a bin mamu saboda mai saboda bai samu raka'a ko da guda ɗaya ba amma akwai hadisin da ya inganta da ya zo da bayanin cewa ya samu falala mai yawa wanda ya samu ko da tahiya ne ko sallama ne yana da falala mai yawa da yi daidai da wanda ya yi sallansa shi kaɗai ba ma'ana yana da falalan jam'i amma bai da cikakken darajar sallan jam'i saboda ya rasa ainihin rak'o'insa gaba daya amma ko kabbaran harama da ya samu tahiya ko ƙarshen tahiya ya samu falala mai yawa akwai hadisi ingantacce hadisin na kasa yana shi ne na'am
wannan kuma yana cewa Allah shi ya fata mala mutum ne ya rabu da matar shi a kotu to da suka rabu a kotu za ta zauna a ɗakin ta kuma gidan haya ne ta yi idda a wurin ko ta koma gidansa ta yi idda haka ya fi sannan ta auri wani
idan saki raja'i ne to mutum matarsa za ta yi idda a gidansa ne ma'ana sakin da za ka iya cewa na dawo da ke sai ka koma inda za ka mutu ma za ta maka takaba kuma ta gade ka irin wannan saki ɗaya ko biyu wanda ba ba'ini ba to irin wannan sakin ubangiji ta lace kada ku fidda su daga ainihin gidajensu su zauna don watakila la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra watakila kai sha'awan ka dawo da ita wata ran tayi kulliya in ka zo ka ganta sai ka ga ta shiga ranka sai ka ce na dawo da ke kawai amma idan saki ne ba'ini to ba za ta zauna a gidanka ba kamar saki uku sai ta tafi gidansu don ba wani abu kuma da zai faru ko kuma saki ba'ini bai nuna sutura don ba a matsayin matarka take ba amma wancan kamar matanka ne sai da haka ba za ta zauna a gidan ba saki ba'ini shine sakin da bai kai uku ba amma ba za ka mai da matarka ba sai da sabon aure sabon sadaki da neman izininta da kuma izinin waliyanta to duk sakin da misalin wasa saki ba'ini kamar sakin kul'i ka baka kuɗi ta fanshi kanta wannan saki ne ba'ini ba za ka yi cewa ka mai da ita ba domin ta fanshi kanta da kuɗi ne ka baka 100,000 ka sake ta sai ka karɓi 100,000 shikenan ta saku kuma ba za ka ce na mai da ke ba yanzu in kana son aurenta nan gaba sai da yardanta sai kuma da ainihin sadaki sabo to haka nan sakin alƙali gaba ɗaya saki ne ba'ini in ba saki guda biyu ba sakin da ba na ba'ini ba guda biyu ne saki na farko idan ba ka da abinci sai matarka ta kai ƙaranka ba ka da abinci ba ta da ciyo balle na gobe to ba hali a baraka da mace ba za ka iya ciyar da ita ba sai a raba auren amma saki ne raja'i duk lokacin da kaga dama za ka iya dawo da ita in ka samu abincin kafin ta gama idda don dama matsalar na abinci ne ko kuma ila'i na biyu ka rantse ba za ka taɓa matarka ba sama da wata hudu to idan ta kai ƙaranka shari'a sai ta ce an ba ka iya wata hudu ka dawo ka taɓa iyalinka ka mai da ita idan ka wuce wannan wata hudu ko ba za ka dawo za a sake maka matarka idan ba ka dawo ka taɓa ta ba wata hudu sai a sake maka matarka ko ta sake maka amma saki ne raja'i duk lokacin da ka dawo kaga daman zaka mai da matarka ka ci gaba da saduwa da ita cikin sai ka dawo da matarka amma in ba wannan biyun ba in alƙali sake maka matarka saki ne daimi domin kana cutar da ita ne ta kai ƙara alƙali ku cutar da ita daga wannan cutar sai aka riba ku to yanzu kai sai na dawo da ke kaga zaka ci gaba da cutar da ita kenan sai zaka ba dama ka dawo da ita sai da yardanta da yardan waliyinta sannan kuma da sabon sadaki in irin wannan sakin ne ta je gidansu ta yi mai sai idda domin in ta zauna a gidansa ma za ka ci gaba da cutar da ita ko ba iya dawowa da ita za ka je ta koma matarka ba sai da izininta da izinin iyalinta da kuma sadaki sabo na
Allah shi gaba ta wala menene hukuncin sallah a gaban liman
baya kamata mu ce sallah a gaban liman sallah riga an tsara ta liman yana gaba shi za ka ce masa imam ko kuma kuna baya kuma khairu rusufi awwalu sun farkon nan shine mafi alkhairin safu na mazaje sai da kaliman yana gaba mamu kuma suna baya wannan shine tsarin sallah amma idan ka shige gaba gaban liman wasu mazhabobin suna ganin sallah ta tashi wasu kuma suna ganin makaruhi ne abin da yake a mazhaban hanbaliya babu sallah in kai sallah a gaban liman amma abin da yake mazhaban malikiya da shafi'iya sallan ka tayi amma ka aikata makaruhi amma sannan ka tuna nan dai ya kamata ka koma baya ne ba ka tafi a gaban liman ba sai dai in ka risa inda za ka yi sallah a bayan liman in dole sai gaba to wannan kuma ya zama lalura amma a hanbaliya sallah ta ɓaci shi yasa aka rubuta a masallacin madina za ku gani wanda ya je aikin haji an rubuta saitin liman aka sawa ne allo aka ce haza muhazatul imam la tataqaddam alayhi fatabdila salatuka wannan shine saitin liman kar ka yi gaba sallan ka za ta ɓaci sun tafi akan mazhaban hanbaliya sai ka ga ga masallacin madina ga fili a gaba motoci da yawa za su zo su durin su juya wuri ne sosai mai faɗi amma kuma ba a sallah a wajen saboda ba a sallah a gaban liman to amma ni na yi bincike dalilin da ya sa aka ce sallan ta ɓaci a gaskiya ban gani ba shi yasa ba na ba da fatawar sallah ta ɓaci na tsaya akan mazhaban malikiya cewa makaruhi ne sallah ba ta ɓaci ba na'am
yace muna mu'amala ne da wasu mutane waɗanda suke ba musulmai ba muna gogon jikin juna to duk lokacin da za mu yi sallah sai mu wanke jikinmu mu yi sallah to shin wannan haka din shi ne daidai
wannan ba daidai ba ne ubangiji ta'ala da ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harami ba'da anihim hadha almasjidal harama ba'da anihim hadha abinnan mushrikai su ne kafurai na jasa ne kada su kusanci ɗakin kaba ko harami bayan wannan shekara innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da anihim hadha to anan ubangiji ta lati mushrikai na jasa ne amma zance mafi inganci na jasa ce ma'anawiya ba na jasa ne hissiya ba ma'anar na jasa ma'anawiya ba za su shiga harami ba saboda ma'anar zuciyarsu akwai na jasa kenan amma jikinsu ba na jasa ba ne inda jikinsu na jasa ne sai ta zama na jasa hissiya idan ka fure ka taba jikinsa ba sai ka wanke hannunka ba za ka yi sallah haka in ya sa riga ma ya cire za ka iya sa rigan ka je ka yi sallah a haka da jikinsa na jasa ne dole sai ka wanke wannan rigan domin tufafinka ya taba na jasa ba za ka yi sallah da shi haka ba jikinka ya taba na jasa ba za ka yi haka ba amma kafuri ba najasa ce hissiya ba najasa ce ma'anawiya saboda haka jikinka in ya taba shi kar ka je ka wanke ba wajasta maka a shari'a ba riganka ta taba shi kar ka wanke rigan ba wajasta maka ba dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo wani prisoner yaki wani mushriki ya zo ya daure shi a cikin masallacinsa a gishigin masallaci inda najasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shigar da shi a cikin masallaci ba saboda haka ba najasa ne hissiya ba najasa ne ma'anawiya da zai shiga cikin haramin makka ba an masa iyaka amma kuma zai iya shiga ainihin masallaci ma wanda ba na makka ba ma'ana ba masallacin kawai tunda manzo Allah ya daure mushriki a masallacin ainihin madina saboda haka ba najasa ne hissiya ba najasa ne ma'anawiya ba a daukan hukuncin fikare ko boli ko wani abu makamancin wannan kuma wasu malamai suka ce ko da ya mutu ma bai zama najasa ba kaka mumini wasu malamai suka ce in ya mutu ya zama najasa amma zance mafi rinjaye ba najasa ba ne saboda manzo Allah ya ce al-mu'minu la yanfus mumini ba a zama najasa. Abu Huraira yake zo jin magana sai na fara yana da janaba, yace ni bana son in zauna da kai alhali akwai janaba a jikina, sai na kina zo sai na wanka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Huraira, al-mu'minu la yanjis, mumini ba a zama najasa, ba za ka zama najasa ba. To shi yasa maganan da mai abin da yake faɗa mai isiya cewa mai tafi adami najasatun ghairul anbiya'i, cewa in mutum ya mutu ya zama najasa in dai ba annaba bane zance ne da'ifi, ko da a matsayin malikiya ma kamar yadda da misali sali yake cewa wa arjahul aqwali fi tahara fi maitatil insani hatta al-kafara, mafi zinjayen magana in mutum ya mutu ba najasa bane har ma kafin ma ko ya mutu in ka taɓa jikinsa ba sai ka je ka wanke hannunka ko ka wanke jikinka ba. Na'am.
Allah shi ba ta malam, shin ana yi wa zuciya tsarki in kuma ana yi ya ake yi?
Ana zuciya, ana yi wa zuciya tsarki sosai, har ma Ubangiji Ta'ala ya ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha, wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabbanta, wanda kuma ya daudada ta to wannan kuma ya tabe. To da haka zuciya dole ka tsarkake ta. Ana tsarkake ta ta hanyar cire mata shirka, abu na farko babu shirka a zuciyarka, imani ne ingantacce. Ana tsarkake zuciya ta hanyar cire mata canfe-canfe da bokanci da abubuwa na shirme masu gurɓata aƙida da bid'o'i wanda suke zama a cikin zuciyar mutum, da abubuwa na sabon Allah masu sa zuciya ta yi tsatsa. Duka wannan ana tsarkake zuciya da shi. Sabon Allah nan da kake gani ko bai kai shirka ba yana sa zuciya ta yi dauda, tana bukata a tsarkake ta. Manzala ta rasa ta ce idan mutum ya yi laifi in bai tuba ba wani tugo ne baki yake tibuwa a zuciyarsa, idan ya sake yi sai wani tugon ya sake tibuwa baki, in ya sake wani ya tibu to a haka ne sai kaga zuciyarsa har ta yi tsaba, yanda wanke wannan tugon zai zama wahala. Wannan ita shi ne ma'anan zuciya tana yin tsaba. Innal quluba tasda'u kama yasta'u alhadid, qalu wa ma jala'uha ya rasulullah, qala tilawatu alqur'ani wa ziyaratu alqubur. Yace zuciya tana tsaba kamar yanda bakin karfe yake tsaba. Kuka ce to yaya za a goge tsatsar zuciya? Shi ne a je a ziyarci kaburbura ya tina maka mutuwa, sannan kuma ka dinga karatun alqur'ani, shi ne zai goge maka wannan. Amma zuciya tana yin tsatsa, tana yin najasa, tana yin dutti, yanda ake tsarkake ta shi ne a cire mata shirka da bidiyoyi da abubuwa na canfe-canfe da na bokanci da sauransu da sabon Allah. In ka yaka sai ka tsarkake zuciyarka sai ta zama zuciya wanda ta samu babban rabo. Daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah ka bawa zukatan mu taqwaha tsoron Allahnta, ka tsarkake zuciyan kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zuciya. To da ka zuciya tana buƙatar tsarki, kuma tsarkin zuciya ya fi tsarkin jiki. In zuciyanka ba ta tsarkaka ba ko zahirinka da tufafinka da jikinka ya tsarkaka wannan aikin banza ne. To da ka tsarkin zuciya shi ne farko kafin tsarkin sauran abubuwa, sai sauran jikin ya gyaru idan zuciyar ta gyaru, kuma yana manzo Allah ya ce ala inna fil jasadi mudghah idha salaha salaha al-jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu. Akwai tsoka a jikin mutum, in ta gyaru ta yake duk jikin ya gyaru, in ta baci kuma gaba ɗaya jikin ma baci, yace ala wa hiya al-qalbu, ita ce zuciya. Na'am.
Yace Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ayyuci Allah ya ce akwai wasu laifuffuka guda uku wadda bayinsa ba za su nagari ba za su iya aikatawa ba, shi malam ko zai iya gaya mara waɗanne ne?
Ban taɓa jin magana ba, kuma in akwai ma ban sani ba.
To Allah shiga wata malam a yi mani bayani mana ya za a yi mace ta shiga ta kaba, ya ake yi mace ta shiga ta kaba mijinta ya rasu?
Ai shigan ta kaba kawai da zarar mijinta ya rasu shikenan, ba wani abu ake ko wasu ayyuka ko mai cewa ta shiga ta kaba ba. Mijinta na rasuwa sunanta mai ta kaba, amma yaya ake yin ta kaban shi ne a bar ado kuma a daina fita daga gida. Duk ado za ka bari abinda za a ce kwalliya, misali ko sa kwalli ko turare ko kuma wani abu na ado ta sa kaya ne wanda za a ce ta yi ado, duka za ta nisanci wannan, sai kaya na al'ada kawai, sannan kwalliya duk ta nisanta. Sannan ba za ta fita daga gidanta ta tafi wani waje ba sai lalura, kama a ce asibiti, ba ta da lafiya ta je asibiti wannan za ta iya zuwa. Amma wani a zai ga mara lafiya ko kuma wani abin nan biki ko suna ko ta'aziyya, duka wannan ba nata bane sai bayan ta gama ta kaba sai dai sako. amma rashin lafiya na fita asibiti sai a kaita ko kuma bukata babu abinci sai ta je ta nema sai ta fita da rana ta nemi abinci amma ta karka kuskura ta kwana a waje a wani waje sai a gidanta lalura ne kawai zai sa bara ta kwana a gidanta ba kamar na asibiti ko makamancin wannan wannan shine ma'anar ta kaba barin ado da rashin fita daga gida amma wasu abubuwa da ake yi na al'ada wanda ake wahalar da mata wannan ba shari'a ba ta tsora mutum ba a ce in ta lullugu da mayafinta ba za ta fita ba sai ta yi wata hudu da kwana goma kullum tana cikin hijabi ko ita kaɗai ne a gida ko ita da 'ya'yanta wannan shari'a ba ta wajaba ko kullum tana cikin ɗaki ba za ta fita waje ba ko kuma ta riƙe in za ta je ban ɗaki sai ta riƙe wasu karare kafin ta je ban ɗaki ba yadda da wannan ba ko ta riƙe tarbi ba za ta rabu da tarbin ba sai ran da ta fita daga taka ba shari'a bai tsora mata ba ko kuma wanka wai sai ta tsohuwa ta rika ta taje ta mata wannan ya saba wa addinin musulunci ba gaba ɗaya don haramun ne ki nuna wata mata ƙaraicinki hakanan abubuwa da yawa wanda ake ko a rike wasu wukake ko wasu abubuwa ko kitso ba za a yi ba sai a sati biyu za a yi nan ba kwaya ɗaya za a yi ko kwaya uku duka wannan shari'a ba ta yarda da wannan ba ko a zauna cikin ƙazanta babu tsafta babu wanka da soso da sabulu a daina wanka sai bayan kaza ko in za a yi ma babu sabulu a zauna cikin ƙazanta duka wannan shari'a ba ta tsora mata wannan ba kuma wannan bai kamata a yi shi ba abinda aka hana kulliya abinda za a ce wannan ado ne da kuma fita daga gidan inda take takaba din sai da lalura ko da bukata na'am
tambaya kusa da ƙarshe yake ce mutum biyu ne suka rubuto iri ɗaya sun samu saɓani da abokinsu ɗaya akan bashi ne ɗayan kuma hakanan rantsuwa akan cewa za su ɗauki mataki akan wannan saɓani da ya shiga tsakanin su na ramawa ko da ɗauka mataki daga baya sai suka ji wa'azi akan cewa yin haka ɗin ya tsaya ya fi alkhairi to yaya za a yi da wannan rantsuwa da suka yi
wannan rantsuwan kafara za su yi sai na Abubakar lokacin da aka yi wa Aisha ainihin abin nan kazafi a yaran da zai ciyar da wannan yaron gidansa ba amma wani sala ce bai kamata ba ma'abuta falala masu alkhairi su rantse ba za su yi aikin alkhairi ba sai ka fara rantsuwa ka kuma yi ci gaba da ciyar da shi ai wannan mataki ne ya ɗauka amma sai ya fata shi amma sai ne ka fara rantsuwa saboda haka kai ma tun da ka fata abin da kai niyan yi din bai kamata ba kila na ci masa mutunci ko takura masa ko wani abu sai ka fata din haka ya fi alkhairi amma ka fara rantsuwa sai ka yi ta kafaran kuwa shine ka ciyar da miskinai goma ko kuma mujibi biyu ma'ana ka ba su abincin rana da abincin dare ko kuma ka musu tufafi mutum goma ɗin tufafin da zai ishe su sallah kamar namiji a ce doguwar riga kawai ta isa mace kuma bayan doguwar riga har da mayafi wanda za ta rufe kanta ko kuma ka yanka kuyanga in aka rasa wannan gaba ɗaya ba ka samu ba to shi ne za ka yi azumi guda uku amma sai ka rasa sai kai kafara da azumi uku shikenan ba ka da wani laifi kuma za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan kai bakanci sai ka ga barin wannan in kai rantsuwa ka ga ka bar wannan abun shi ne shi to ka bar wannan abun din kuma kai kafara shi yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inni la ahlifu ala shay'in fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini thumma atitu alladhi huwa khayrun yace wallahi ba zan yi rantsuwa akan abu ba sai in ga in bar wannan abun rantsuwan shi shi alkhairi tace na bashi na yi aikin alkhairi na yi kafara rantsuwata wannan shi fi alkhairi kuma idan ka yaka da ka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kafaran wajiba ce na'am
yace wannan ya yanka kaza ne ya ajiye bayan ɗan lokaci kaɗan da ya zo zai ɗauka bayan ya murɗe fuka fitin ya ajiye ya zo zai ɗauka sai kazar ta tashi da gudu ya biya tawa ya sake yankawa ya dafa ya ce yace to wannan kaza aka ta zama haram ne
ya danganta idan yankan da ya zarta makasanta ya riga yanki makogoro da jijiyoyi guda biyu na gefe da gefe to ko daga baya ta yi ta motsinta wannan ba matsala ba ne ko ka sake yankawa ko baka sake ba zai zata mutu domin ka riga ka yanka ta wannan babu iskali amma idan ya zama da bai zarta makasanta ba ya ji mata ciwo ne a wuyanta yadda za ta iya jinya ba kila ta tashi sai daga baya can daga baya sai ya ɗauko wuka zai ce zai gigira mata wannan shine ba yadda ba sai dai idan da ya yanka ɗin yana gamawa ya ɗaga wukan sai ya fahimci kazan nan fa ba ta yanku ba maza maza sai ya ɗauko wuka sai gigara mata wannan an yanka za a ci, ko kuma wukar sai ta dakushe ba ta iya yankawa, sai ya aje kazar ya aje wukar ya je dauko ta wuka a wani waje wanda ya zama lalura, ko bayan minti nawa ne sai zai sake gigara wa kazan in ya yanka za a ci. Amma in haka kawai amdal ikhtiyaran kuma an fadal makatala ya zarta makita to bai zai sake ba, da fata muna fahimta. Haka kawai ya ajiye ta sai daga baya kuma sai ya zo ya sake ainihin gigara mata yanda ya ji mata ciwo, ciwon da kila za ta karisa mutuwa to bari zai karisa mata ba. Amma in yankan ya cika daga baya ya zo koyi ko bai bade ne, in kuma ya ji mata ciwon da barata ta shiga misali kwata-kwata amma kuma yankan bai cika ba, to nan ma bari zai kara gigara mata bayan an samu zamani mai tsawo. Da fata an fahimci abun kala uku. Kala na farko jin ciwo ne za ta iya tashi, ko bayan yaushe wannan tana ta harkokinta sai ka zo ka ƙara yankawa kamar sabon yanka kake yi, ba ka yanka.